Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyin. To yau za a ji ansar tambayoyin masu sauraronmu da dama, ciki har da Umar Gashuwa da Adamu Damboa da Sa'idu Mammani Kano, da ke son takaitaccen tarihin mulkin mallaka a Afirka, musamman ma Najeriya. To idan masu tambayar na saurare, ga ansar da masanin tarihi na cibiyar Arewa House Kaduna, Dr. Salisu Bala ya bayar.
Da farko, kamar yadda aka sani, Turawa na yammacin duniya sun yi ma kasashen Afirka da kasashen Asiya mulkin mallaka a shekaru da dama da suka gabata. Kasashen Turawa da suka yi ruwa suke tsaki wurin mulkin mallaka sun hada da kasar Burtaniya, kasar Italiya, kasar Portugal, kasar Holland wanda ake ce mata Dutch kenan, da kasar Italiya da sauran wasu kuma kananan kasashe. Hanyoyin da suka bi wurin aiwatar da mulkin mallaka a kasashen Afirka da kuma bangaren Asiya, ko kuma ce a kasashen Afirka da yawa, akwai hanya ta farko, shi ne amfani da yankin asiri, wato su ne mutanen farko da suka fara dora kafarsu a cikin yankin Afirka. Kuma waɗannan mutane sanannu ne, sun rubuta littattafai da wallafe-wallafe irin na abubuwan da suka gani a yankin Afirka wurin shekara 200 zuwa shekara 300 da suka wuce. Mutum na farko da ya fara zuwa yankin Afirka shi ne wani mutum da ake kira Prince Henry, wanda ya zo ta bangaren kogin Atlantika zuwa bangaren abin da ya shafi yankin India. Akwai irin su Mungo Park, wanda ya rayu tsakanin shekara 1771 zuwa shekara 1806. Shi mutumin Scotland ne, kuma likita ne na fida. Sannan akwai Sir Hugh Clapperton, wanda aka haife shi a ranar 18 ga watan Mayu na shekara 1788, ya rasu a Sokoto a 13 ga watan Afrilu na shekara 1827. Sannan akwai Richard Lemon Landa daga shekara 1804 zuwa shekara 1834, wannan mutumin Ingila ne, ya zo yankin Afirka sau uku. Akwai su suna nan da yawa waɗanda suka zo. Akwai Henry Bath, wanda aka haife shi a 16 ga watan Fabrairu na shekara 1821, wanda mutumin ƙasar Jamus ne, ya iya rubutun Larabci, ya kuma iya magana da Larabci, ya yi rubutu, ya yi wallafe-wallafe, wanda ya rubuta wani katin littafi mai jizigi guda biyar da Turanci da kuma harshen Jamusanci, a inda ya faɗi kasuwanni da yanayin yadda ake cinikayya, da yanayin yadda ake kasuwanci, da yanayin yadda ake tafiyar da mulki, da yadda mu'amala take a ƙasashen Afirka. Wayannan mutanen da suka bada bayanai na leƙen asiri da turo mulkin mallaka da shekara 100 ta zagayo, shi ne sai suka fara turo mutane yana gudanar da harkar irin kasuwanci, kuma abin da ya shafi leƙen asiri na jama'ar mutanen Afirka. Hanya ta biyu da suka bi ita ce kafa amfani da manya-manyan kamfanonin ƴan jari hujja, wato trading companies kenan a Turance. To idan ka duba za ka duk yankin da ka je na ƙasar Afirka, za ka ga akwai irin waɗannan manya-manyan kamfanonin da aka kafa domin rike tattalin arzikin mutanen ƙasashen Afirka ta bangaren noma da kuma abin da ya shafi kasuwanci. Misali, akwai British East Africa Company, wanda aka kafa shi a gabacin wato Afirka a shekara 1888, wanda shi ne ya tabbatar da kame ƙasar Kenya ta dawo ƙarƙashin mulkin mallaka, ƙarƙashin wato mulkin Burtaniya har zuwa shekara 1893. Sannan akwai British South Africa Company, BSAC, kuma an kafa su a shekara 1889 ƙarƙashin jagorancin wani da ake ce masa Cecil John Rhodes, wanda suka amfani da ƙarfi wurin dawo da yankunan Malawi da yankunan Zambia da yankunan Zimbabwe a ƙarƙashin 'yan mulkin mallaka har ya zuwa shekara 1923. Akwai kuma UAC, United African Company, wanda daga baya kuma aka zo aka yi UTC, United Trading Company in West Africa. Waɗannan kamfanoni da su ke 'yan mulkin mallaka suka rinka amfani wurin sayewa sai auduga, gyaɗa da fatu da sauran kayayyakin amfani, suna tafiya da su kasashen su na yammacin duniya. Sannan abu na uku shi ne mulki da suka tabbatar da shi ta hanyar amfani da sarakunan gari. misali kamar a arewacin Najeriya an yi amfani da sarakunan gargajiya wurin mulkar jama'a ta hanyar da mutane za a tilasta musu su noma abubuwan da ake so ba abubuwan da za su ci da kawunan su ba. Misali a arewacin Najeriya irin wannan mulki ya tabbata, sannan shi Lalugat ya sake tabbata irin wannan mulki na amfani da sarakuna a kasashen yammacin Afirka, wato area da ya shafi Zanzibar kenan, amma abin bai tasiri ba. Haka nan aka zo aka amfani da irin wannan tsari na indirect rule a yankin Yamarai inda ba su da sarakuna, shi ma bai yi tasiri ba. Amma irin wannan mulki ya fi tasiri a lokacin da misali aka kafa shi a arewacin Najeriya ta hanyar amfani da shi Lalugat, wanda shi Lalugat din nan da shi ne aka yi amfani aka gudanar da wannan tsari na mulki. Sannan sun yi amfani da sojoji saboda suna da bayanai na leƙen asiri da aka basu na cewa ga irin makaman da mutanen Afirka suke amfani da shi wurin farauta da kuma tsare garuruwan. Saboda haka suka yi amfani da sababbin makamai na bindigogi na zamani wanda babu su a ƙasashen Afirka. Suka dinga burkushe garuruwa daga wannan gari zuwa wancan gari, daga wannan gari zuwa wancan gari, haka suka rinka yi har suka ci garuruwan ƙasar Hausa da yaƙi. Suka kashe mutane, suka kwashe tattalin kayayyakin arzikinsu da suka shafi abinci da kayayyakin fasaha na rubutu na ilimi. Saboda sun zo sun tadda ƙasar Hausa akwai mutane malamai waɗanda suke ɗabbaga ayyukan irin na addinin musulunci da kuma karantarwa a wannan lokaci. Saboda haka sun yi amfani da makamai da suka kera waɗanda babu irinsu a yankin Afirka. Sannan sun yi amfani da kuma abin da ya shafi jiragen ruwa wanda da babu hanyoyin zuwa ma ƙasar Afirka ɗin, dole sai dai a taho da kafa. Idan an zo kuma za a tadda ruwa, ruwa ba zai bari tura su ƙetare ba. Da yawa sun halaka a wannan yanki na ƙoƙarin tsallakawa. Da suka ƙera jiragen ruwa manya-manya sai suka rinka shigowa suna zuwa, suna zama a bakin gaɓa suna kuma tallan bayi da sauransu. Bayan nan sun yi amfani da harka irin ta cinikin bayi. Misali su nemi masu kuɗi da masu sarauta su sayar musu da bayi, su ɗauki bayin nan su tafi da su kasashensu don su bautar da su, ko kuma su bautar da su a cikin garinsu ta hanyar sa su aikata ayyukan da ba a biyan su haƙoƙinsu yadda ya kamata. To akwai abubuwa da dama da suke amfani da su ire-iren waɗannan.
Mogodo bi mirikata, don li da Faransi. Nensa duka hamiye, katabo umwe. Nena malila, kana mali yofo. Dili umudiaye kama. Sabu kanu manateni, baka oje chupa.
Sannan yana cewa shi Malam Bulyamuni kenan, yana cewa shin da gaske ne duk garin da suka je sauke sarkin garin suke yi su dora wanda suke so?
Gaskiya ne, akwai garuruwan da suka je kuma suka sauke sarakunan waɗannan garuruwa. Duk sarkin da suka tadda suna shakkar al'amuran shi, to sai su sauke shi sai su dora wanda zai ci gaba da gudanar da mulki a madadinsu. Misali ba za a ga a jihar Katsina an sauke wani sarki da ake kira Sarki Abubakar Dan Ibrahim, wanda aka sauke shi a shekara ta 1904 bayan ya fara mulki da shi daga shekara ta 1887. Amma aka sauke shi turawan mulkin malaka suka sauke shi a shekara ta 1904. Sannan akwai Sarkin Bauchi Malam Umaru, wanda ya karɓi turawan mulkin mallaka da hannu biyu a shekara ta 1902. Amma duk da haka ba su amince masa ba, su yarda da shi ba, sai da suka kama shi suka kai shi kotu, sannan suka raba shi da garin suka tafi da shi Ilorin a watan Janairu na shekara ta 1903. Sannan akwai Sarkin Zazzau Kwasau, wanda shi suka dauke su suka kai shi Ushishi, daga baya suka dauke su suka kai shi Lokoja a shekara ta 1904, wanda daga baya aka sa Wan Banzanzau ya gaji sarauta kafin hakan da sarki. Daga nan uku kenan. Sannan akwai sarkin Bidda Malam Muhammadu Bashir, wanda aka sauke a shekara ta 1901. Sannan akwai Malam Aliyu Dan Sidi, sarkin Zanzau. Sannan akwai Malam Aliyu Abdullahi na Kano, wanda ake kira Aliyu Babba. Bayan sun sauke sarkin Zanzau, yana ba da bayanai irin na leken asiri cewa ga abin da tura da irin makaman da suke da su, shi ma sai aka bi da shi aka sauke shi a shekara ta 1903. Sannan akwai sarkin Musulmi At-Tahiru na ɗaya, wanda ya kiyarda ya amince ma tura mulkin mallaka, ya tafi da ayarinsa aka je aka fafata a yaƙi na ƙarshe wanda ya tabbatar da rugujewar daular Usmaniya a shekara ta 1903, wanda aka yi yaƙi tsakanin tura mulkin mallaka da sarakunan Musulunci a wannan yaƙi da ake kira yaƙin Burmi. Wanda a nan ne da yawa daga cikin su suka rasa rayukansu, sannan suka nada sabon sarki At-Tahiru na biyu. Kaga idan ka duba tarihin za ka cewa mutu yawa daga cikin duk inda suka je suna sauke sarakuna. Wadanda za su bi farkon su ba da yawan jama'a su ba. Wannan kenan. To duk inda ka je za ka ga suna sauke sarakuna.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin an so shin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala da Salaman Abu da ya haɗa mana sautin da kuma injiniyan mu na wannan lokacin, ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke cewa a huta lafiya.